Masu sauraro barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A ci gaba da bitar ƙarshen shekara da muke a cikin shirin, a wannan satin za mu kawo muku bayanai ne kan cututtuka waɗanda ƙwayoyin cuta nau'in virus ke haddasawa da aka samu ɓullar wasu daga cikinsu a Najeriya da kuma nahiyar Afrika. Cutar monkeypox ko ƙyandar biri ta kasance ɗaya daga cikin cututtukan da aka samu ɓullarsa a Najeriya musamman a wannan shekarar, inda cutar ta yi sanadiyar mutuwar mutane a wasu jihohin ƙasar. Ƙwararre kan maganin cututtuka masu yaɗuwa Dr. Isa Adamu Mavu ya yi mana ƙarin bayani kan cutar ƙyandar biri.
Cuta ce da ta zamanto ta ɗauki hankalin duniya sosai. Cuta ce da za ka ga a ƙaramin lokaci alamomi sun bayyana, kamar na irin abin da ya shafi zafin jiki, ciwon kai da ko ciwon jiki, misali cikin jiki na ciwo da sauran gabobi da sauransu. Kaga lokaci guda mutum ya zamto ya bita a hayyacinsa, har ma idan ya zo daga aran kwana kaga mutum ya iya rasa rayuwarsa daga ƙarshe. Cuta ce da take ɗaya daga cikin jerin gwanon cututtuka da muke kiransu zoonotic diseases, wato cututtuka da sukan iya aukuwa daga dabbobi da kuma mutane lokaci guda, ko kuma ya zamto yanayin cuɗanya da yadda muke da dabbobi, imma na daji imma na gida, yau da gobe sai a samu irin wannan cuta ta auku, imma daga dabba zuwa dan adam ko daga dan adam zuwa dabba, yanayin mu'amala dai na yau da kullum. Idan aka ce monkeypox ko abin da shafi an kira sunan biri a ciki, kowa zai tunanin to ya aka yi kuma haka ta kasance. Abin da muke ganin ya kamata mu sani kawai shine cuta ce da aka fara samun ta a jikin biri, to sai ya zamto aka bata wannan suna ta monkeypox. Wato akwai lokaci da ita hukumar lafiya ta duniya take gwada ayyuka sosai a wasu wurare, a wannan lokuta da ake gudanar da wannan ayyuka da yawa ana gujegujin al'amura na cututtuka daban-daban, kamar daga smallpox ko chicken pox da sauransu a lokacin. To sai ya zamto cewa a cikin cases da ake dubawa sai aka ga wani abin da ya bambanta da abin da ake yi, to sai aka gano wannan a jikin biri a lokacin, har aka bada wannan suna ita wannan cuta wato monkeypox, cewa bisa ga dukkan alamu a lokacin an fara samun ta a jikin biri lokacin. Lalle alamar farko da take nuna a jikin dan adam shine fitar wannan ji daga fuska, daga nan kuma har kai wuya da sauran gabobin jiki ko gabobin jiki da saura ko ina yana iya bayyana. Amma farko za ka ga alamar a fuska ƙurarraji sun bayyana, suna kumburi, sannan suna zafi, sannan hakan ya haddasa wa yanayin karɓar cuta da ta shigo daga cikin jiki. Ita misali garkuwar jiki za ta zamto cewa ta ɗara raunaya, ta zamto cewa ta bada kofa wa sauran abubuwa kamar ciwon kai, zafin jiki da kuma yawan kasala ko kuma irin cututtuka irin ya nan ciwon jiki da sauransu. Mutum ya zamto hala bai iya motsawa sai an taimaka, an agaza masa wurin, taimaka masa wurin ya dan wasu abubuwa da yakan saba yi, har ma ya kai gari daga baya ka ga ya kai ga mutum zuwa asibiti yayin wasu abubuwa haka daga baya na magani da sauransu. Binciken wannan wanda suka fi saurin kamuwa da wannan shine mutane da suke mu'amala da dabbobi, dabbobin gida ko dabbobi na daji da sauransu, da kuma musamman maharba da kuma makiyaya a dazukan mu a yau. Zaka ga maharbi ko ya tarar da dabba da ya harba ko ya tarar da wata dabba ta mutu, za a je a ci ko za a je a sarrafa a ga yadda za a yi. To wannan mu'amala kama daga ta gida har zuwa makiyaya da sukan iya ko harba wani abu ko taka wani abu a ga na abincin daji ne za a iya cinsa, kama da kuma irin nama da ake dawo da su daga daji zuwa gari, abin da ke kiransa bushmeat da aka sani. To kaga maharba sukan zo da wannan cuta namun zuwa cikin gari saboda masu saya su saya. To lalle wa'annan a matakin farko su suka fi nuna alamar suna iya kamuwa da saurin kamuwa da wannan cuta sosai. Sai kuma lokacin da abu ya faru, maybe dan adam ya kamu da wannan cuta, to za ki ga zuwansa asibiti ko daga gida mu'amalansa da mutane da sauransu. Yanzu kamar yadda ake cuɗanya a gida, a haɗa fata tare ko ana tare ana zaune ko zufa da sauransu, to lalle wasu abubuwa sun nuna alƙaluma sukan iya bayyana cewa mu'amala da wanda ya samu wannan matsala ko a gida ko kuma har ga asibiti ma'aikatan kiwon lafiya ya kai ga halasu yin mu'amala da shi ko kuma jininsa kai tsaye, to yana iya nuna alamar lalle mutum zai zamanto an samu secondary infection, abin da muke kira wato na biyu mutum ya samu kamuwa na cuta a lokaci guda. Amma an fi ganin alaƙa wato alaƙan yiwuwar kamuwa da cuta irin wannan wurin abin da ya shafi fada jiki ko yanayin mu'amalanta kusa-kusa da mara lafiya ko abin da ya shafi ruwan jikinsa kamar jini da sauransu misali. Wannan cuta tana daga cikin cututtuka da kai tsaye ba su da magani da akan ce kai tsaye maganin su misali. Cututtuka ne da suke da matsaloli sosai ga abin da ya shafi magance su kai tsaye, to amma bisa ga dukkan alamu kamar yadda ita hukumar lafiya ta duniya ta bayyana, abubuwa da dama da mutum yakan zo da su na ciwon kai, na zazzabi da sauransu, da kuma har abin da ya shafi ƙurarraji da jikinsa da sukan fesu, ana iya nema, ana iya samu masa magani a ga yadda za a yi a taimaka masa don wannan illoli ko wannan zafi na jiki da wasu abubuwa da yake fuskanta ya samu sauƙin su. To amma lalle kai tsaye abin da ya shafi maganin sa akan tabbatar da in zazzabi ce ke damun sa misali, an tabbatar da an sauke wannan zazzabi, in magani ne kamata a bada kamar daga abin da ya shafi allura ko magani ko da yadda jikinsa ya jikkata ga an sama masa mafita game da samun sauƙin sa. Abu na biyu shine lalle abin da ya shafi cututtuka irin kamar da muka magana a COVID-19 da sauransu, to cuta ce ita ma da idan muddin mutum zai shiga wani wurin da hala babu sannan ya dawo da wata cuta misali, to hukumar lafiya ta duniya ta ba da shawara cewa ma'aikatar kare cututtuka ta ƙasa kowace ƙasa ta tabbatar da cewa idan mutum ya fito wata ƙasa daban yana da kyau a masa abin da ya shafi gwaje-gwaje da kuma screening da kuma abin da ya shafi keɓance shi, saboda tunanin yana iya yadda ya fita ya shiga wani abu, ya shiga wani wuri da ake samun matsala irin wannan sannan kuma ya dawo da ita cikin ƙasar da yake. Kinga kenan shi kadai tilo ya dawo daga wata ƙasa yana iya zuwa da wata matsala da kuma duk ƙasa gaba daya, sai shiga an san matsala an shiga ko ina ana daukan matakai da sauransu.
Wannan cutar akwai wani gwaji da ake wa mutum dan gane cewa yana dauke da ita?
Lalle kai tsaye ba wani gwaji da akan yi kai tsaye a ce mutum yana da monkeypox. Akwai abin da muke ce masa careful observation ko physical observation. Idan ka lura da mutum ka kalle shi yanayin jikinsa da sauran abin da yake fama da shi, wato cutar ta yi kama da abin da muke kira smallpox, da kuma akwai smallpox akwai chickenpox. So duka wannan cutuka ce cutuka ne jerin ganin cutuka da sukan iya gudanar da ko daga sun bayyanar da ƙurarraji a fuska da jiki. Suna da alamomi kusan iri daya. To har ma'aikatan kiwon lafiya kar ki sha mamaki, wasu za su ga kaman abubuwan sun yi kama da juna har ma su iya kiransa. Don an ce bincike da ita hukumar lafiya ta duniya ta yi ta tabbatar da wasu wurare sai an bincika sai a ga abun ya yi kama da cutuka irin waɗannan su smallpox da kuma chickenpox.
Idan mutum ya kamu da cutar kuma ya yi gaggawar zuwa asibiti aka ba shi kulawar da ta dace, shin zai iya warkewa?
To lalle idan ya samu magunguna ba an yi wannan tunani na a dudduba wasu abubuwa kuma aka duba aka masa magani, lalle da alaman in Allah ya yarda yana iya samun sauki daga ƙarshe.
Ka yi bayanin cewa takan kai ga rasa rai, shin cuta ce da ke kama wasu gaɓoɓi na jiki?
Lalle cutar tana kama gaɓoɓi kaman daga hannaye zuwa kafaɗu ko baya ko wasu abubuwa zuwa ƙafa, haka abin da ya shafi gaɓoɓi na jiki gaba ɗaya. To wannan za ki ga mutum bai da kwarjini, bai da ƙarfi gwiwa sosai na wasu abubuwan da ya saba yi, to daga ƙarshe ana iya samun har yanzu kamar misali ƙarancin jini tare da shi ko wani abun da yake zo da shi dai wanda ya kamata a bincike kuma aka bincike aka gano a sai shi ma wani abu ne wanda yakan taimakawa yanayinsa da ya zo da monkeypox. To sai a ga cewa duka wannan abubuwa an kammala su an haɗa su wuri guda sannan a ga an samu masa magani, to sai ga daga bayan Allah yadda ya samu sauki.
Likitan ya kuma yi mana bayani kan cutar Marburg virus, duk da cewa ba a samu bullar cutar a Najeriya ba amma an samu bullar cutar a wasu ƙasashen Afrika kamar Guinea.
Marburg hemorrhagic fever disease cuta ce wadda takan yawan auku a ƙasashe da dama. Idan aka lura musamman ta abin da ya shafi alamomin cutar, takan kama da wasu al'amura da sukan faru na Ebola. To amma inda suka bayyana suka bambanta shine akan tarar da cututtuka da dama da sukan iya nuna kawunansu ko su nuna misali alamominsu sun sha bambanta da irin waɗannan. Amma gaskiya abin da ya shafi ɗumin jiki ko zafin jiki da sauransu na yadda mutum zai iya lokaci ƙanƙani kaga mutum ya shiga wani yanayi, so hakan yana kusan kama da cutar Ebola. Hukumar lafiya ta duniya ta kamar da hankali akan saboda a ƙanƙanin lokaci sai shiga abun ya kai ga yadda ba a tsammani misali kama daga ita Ebola har zuwa abin da shafi coronavirus da sauransu da aka yi ta kwanakin baya. To akwai alamomi da sukan bayyana kaga cututtuka sun yi kama da juna. Abin da ya shafi bincike kawai na ɗakin gwaje-gwaje shi zai bayyana da an ɗan samu hala wasu 'yan bambance-bambance tsakaninsu. Alamominsa sun haɗa da abin da ya shafi zazzabi kamar zafin jiki, sannan ana iya kuma samun galibi kaga zazzabi da ciwon kai. Na san a kasashe da dama an san cewa har sukan ce zazzabi da ciwon kai kamar abokan juna suna tafiya tare. Akwai alamomin da akan samu daga baya zamanto koda ya shafi abincin da mutum ya ci, daga baya kaga mutum bai iya, ko a ce mutum yana gudawa, ko a ce dai daga baya cikin sa ba lafiya yake ba, akan yana dai bayan gida ba akan daidai yadda ya kamata ba. Sai kuma mutuwan jiki, duk abin da ya shafi irin abin da shafi wannan cutuka da ake kira hemorrhagic fever sun sukan kai ga a lokaci guda sun illata jiki gaba daya. To kinga zaki shedan cewa daga baya abin da ya shafi garkuwan jiki da kuma rashin karfin jiki zai bayyana dole. Idan mutum ya jikkata da yawa daga baya na ake samu wasu abubuwa irin wayannan rashin tafiya ko rashin tashi ya dan wasu abubuwan da ya kamata ya yawa daga baya, sai kuma abin da ya shafi aka samu matsaloli da yawa kamar complications misali, to zaki ga mutum daga baya hala daukan sa ba zai iya wasawa ba sai ai ga an masa ko daukan sa hala ba zai iya tashi ba sai an dauke shi ko wani abu. Mun magana cewa is one of the hemorrhagic fever conditions, irin wato kenan jini yana iya burbura a jikin mutum, sannan idan jinin ya taba wani lalle in jinin na kunshe da wannan kwaya cuta tana iya kama wani. To kinga kenan yaduwar ta na daga cikin misali abin da shafi jini taba nan ko ya taba wani misali.
Masu sauraro kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka domin ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu huta lafiya.
A sai da ke ka ji duniya ana ta wani kari ba ana rawa ku.